والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وتابعيه من حيث لا يمد بجبهه كراسي كوكب الثاني ثنائي ذا ثاني المفهوم والمفهوم والمفهوم وان بعض مسلوك المفهوم tunda yake wajen kafa hujja da Qur'ani, inda Qur'ani an saukar da shi da harshen Larabci ne, ya zama haka din yana bukatar a san rabe-raben lugha, to shi yasa a nan za a fara bayanin rabe-raben lugha. Shi dangane da lafazi, lafazi yakan shirya bisa ma'ana ta fuskar da ta fuskar mandukinsa, yakan shirya kuma bisa ma'ana ta fuskar mafhuminsa. Hakanan kuma shi lafazi ya tafi zuwa umarni da hali, hakanan ma kuma dangane da abin da yakan bijirarwa lafazi ya tafi zuwa ami ko hafi, ko kuma dangane da shi kansa lafazin da abin da ya rataye da shi, to nan kuma ya tafi zuwa mujmali da mubayyani. Dangane kuma da a ce abin da ya shirar a kai din yana nan ko ko an ɗauke, to nan kuma ya kasu zuwa nasihi da mansuhi. Shi ya sa a nan ne za a yi bayani a kan manduki da mafhumi, sannan za a dawo a yi bayani a kan umarni da hali, sannan kuma a dawo a yi bayani a kan ami da hafi, sannan a dawo a yi bayani a kan mujmali da mubayyani, sannan a dawo a yi bayani a kan nasihi da mansuhi, wanda shi ne ƙarshe a wannan kitabu. Wannan kitabun na farko bayani a kan nasihi da mansuhi shi ne na ƙarshe, shi ya sa a wannan dai kitabun kenan. Bayan wannan muƙaddama da aka gabatar, muna da kamar ɓangarori biyar da za a yi bayani a kai. Ɓangare na farko shi ne wannan wanda za a yi bayani a kan mantuki da mafhumi, ɓangare na biyu shi ne wanda za a yi bayani a kan umarni da hali, ɓangare na uku shi ne wanda za a yi bayani a kan ami da hafi, ɓangare na huɗu shi ne inda za a yi bayani a kan mujmali da mubayyani, ɓangare na biyar shi ne inda za a yi bayani a kan nasihi da mansuhi. To yace al-awwalu dalu alayhi lafzu fi mahalli nutfin wawa nassu in yafi ka alamin lam yatami al-ma'na siwa mafadihi wa zahiru lahu hawa ma'ana yuqsadu mukhraju. To al-awwalu na farko wannan shi ake kira mandugi, ad-dalu alayhi lafzu shi ne abin da lafazi ya shirar a kansa fi mahallin rikin a ainihin faɗar magana. Kamar misali aka ce duk wanda ya shigo nan wajen gaba shigo, to kaga wannan magana da take nunawa shi ne cewa duk wanda ya shigo dangane da mandukinsa, shi ne cewa ana bukatar shi wanda aka faɗawa duk wanda ya shigo nan ɗin a ce ya ba shi dubu ko wannan manduki ne. Manduki ne shi ne ainihin abin da maganar ta kusa ba dangane da mantokinsa, to amma suna da mafhumi, mafhumin za a bayani a kan sunan da ba shi ne mafhumin a nan mene ne, yana cewa wanda bai shigo ba to kakka ba shi, wanda bai shigo ba ba a ce ka ba shi ba. Wahawa shi mantoki yana da wato ɓangarori daban-daban. Nassu yana zamowa nassi in ya fi idan ya zamo ya zo ka alimi, kamar kama alimi wato masani na yata bil ma'ana, ya zama baya ɗaukar wata ma'ana suwa mufadihi sai ko ainihin abin da ya fa'idanta. To irin wannan shi ake kira nassi musannin a wajen Shafi'awa da Malikawa, wato shi wani abin da yake baya bukatar wani tawili. Ila misali kama a Qur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman tamata bil umrati ila al-hajji faman tayassara min al-hajji faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'ati min dhalika tilka ashratun kamila. Da zama nafsi ne da a ce ba a kawo tilka ashratun kamila ba da ba zai zama nafsi ba, domin tayo da aka ce fasiyamu thalathati ayyamin bil hajji wa sab'ati min dhalika wa in yazamu bi ma'anar auli, cewa kamar an ba da zati ne wanda zai azumin in yana cikin aikin haji zai azumin to ya fada uku amma in sai bayan ya dawo daga aikin haji to ya bau din da wa taka zo a larabci da ma'anar au kamar yadda au din taka zo da ma'anar wa dukkan mai wuduna to amma a ƙarshe da aka ce tilka ashratun kamila to magana ta ture duk wani ihtimali ya koma ma'ana ɗaya ce tak cewa ya azumin kwana uku ana cikin aikin haji in kuma an dawo a ƙara bakwai sun zama goma kenan don wannan shi ake kira nafsi shine da nasa bin ma'ana zuwa mafani wa zahiru akwai kuma zahiri lahu hawa wanda yake ya kunshi wata ma'ana tsakanin abin da ya fa'idanta tsakanin abin da ya fa'idanta misali kamar aka ce ra'aiku a sada na ga zaki to zaki yana da ma'ana zahira ita ce ne dabban da aka sani wadda ake wa kirari da cewa kamar ita ce sarki dangane da dabbobin jeji zaki wanda aka sani ko kuma yana da wata ma'ana yana ihtimalin wata ma'anar shi ne cewa a ce ana nufin wanda yake sadauki amma dai a ce ana nufin zaki shi ya fi ƙarfi amma dai wannan bai kore yiwuwar ana nufin sadauki din ba irin wannan shi ake kira zahiri shi ake kira zahiri to murakkabu lafazi yakan zamo murakkabi in juz'a ma'anan yuqtalu afada kullu idan ya zama ɓangare nasa ya fa'idantar da juz'in ma'anar da ake nufi yanzu misali a shi lafazi da farko a iya cewa akwai murakkabi akwai wanda ba murakkabi ba to shi wanda yake murakkabin shi ne wanda yake in aka ɗau wani ɓangare na lafazin zai fa'idantar da wani ɓangaren ma'ana cikin ma'anar da ake nufi da gaba ɗayan lafazin yanzu kamar aka ɗauki gulamu zaidin to in ka ɗau gulamu kadai yana fa'idantar da wani ɓangare daga cikin abin da gulamu zaidin ya fa'idantar ko ka ɗau zaidin kadai to yana fa'idantar da wani ɓangare daga cikin abin da gulamu zaidin ya fa'idantar wa illa idan ko baya shirya idan juz'in sa bai shiryawa ba ta juz'in ma'anarsa ko dai ta fuskar cewa tun farko dama bai da juz'i kamar a hamzatul istifhari kaga daman a ba ta da wani ɓangare ma daman a harfi ɗaya ce koko yana da ɓangaren amma kuma bai shiryar da wani abu da bisa wato daga ma'anar gaba ɗaya ba kamar zaidu in ka ɗau zaidu ita kaɗai za ba ta shiryawa ba ta wani abu daga abin da kalmar zaidu ta shiryar a kai ko ka ɗau ya ba za ta shiryar ba wani abu daga abin da kalmar zaidu ta shiryar a kai ba koko ya shiryar bisa ma'ana wadda yake wadda suke ba wai juz'i ne na ma'anar ba kamar wanda aka kira Abdullahi to kaga yana da ɓangarori wanda kuma kowane ɓangare yana da tasu da ana amma dai da aka ce Abdullahi ana nufin alani ba wai ana siffar afsal wanda aka kira haka da cewa kawai bawa ne ba ana nufin kawai suna ne gare shi kamar yadda aka sa wani zaidu wani a sa masa Ibrahim to irin wannan duk sai a ce mufradi ne ba murakkabi ba wai mu fitar ala hudin wafaka idan ya zama lafazi ya shiryar da ma'anarsa ta fuskar dacewa ya zama ma'anar da lafazin daidai suke ma'anar ba ta fi lafazin bai fi ma'anar ba fa inna lafziyatun mutabiqa wanda ita ake kira dilala lafziya wanda take mutabiqa wanda yake ta dace saboda da dalilin da madlulin duk sun zama ɗaya dalilin yana shirarwa kan madlulin wato lafazin yana shirarwa da ma'ana kamar misali muka ɗauki al-insan kalmar insan me ma'anarta al-haiwa min nadi to wannan ma'anar ta ta lafziya ce wanda take mukabaka saboda ne in aka ce me haiwa min nadi za a ce al-insan kamar yadda an ce mal insanu za a ba da amsa da cewa haiwa min nadi shi yasa an samu mukabaka tsakanin ita irin wannan shirarwa ce wadda take lafziya domin ana gano ta ne ta fuskar lafazin shi kansa a tsantsansa wa juz'ihi shiryarwarsa kan juz'in karan mulk wannan ana kiranta lalata ramuniya ina misali kamar shiryarwar tsa akan haihuwa da kaya wanda haihuwa ne dangane ne na insani duk abu ne da to mutum sanga shi ma ne dai ko kuma shiryarwar kalmar insani akan na'i irin wannan shi ake kira lilala karamuniya ko kuma in aka ce daki daki yana da bangarori menene bangarorin daki menene bangarorin daki bango bangwaye ko sai an zo akwai bangwaye wanda suka kewaye da kuma mi in an samu bangwaye kadai ba wani abu ana kiransa daki ba a kiransa daki sai an hada da mi rufi kuma in an samu rufi kadai ba bangwaye ana kiransa daki ba daki ake cewa ba sai dai a ce rumfa ko sai a ce rumfa da rafi rumfa kwaro sai da rafi rumfa rumfa ne sai a ce rumfa ciyawa ce ma ko da me dai aka yi ta ko a yanzu shiryarwar daki akan bangwayensa wannan dilala ce ta rumuniya ko shiryarwar kalmar daki akan rufi na daki ita ba wannan dilala ce ta rumuniya wal iltizam wanda yake ko talibin ce shi lazim wato dilala iltizamiya ita ce abin da yake yana nuna shi shine abin da yake nuna shi kamar misali in an faɗi kalmar insan a gano daga kalmar insan wanda ke yiwuwa a koyar da shi ya koya rune mutum ne ai abu ne mai yiwuwa a ce a koyar da shi ya koya yau wannan sai a ce dilala ce iltizamiya iltizamiya shi ya sa dilala iri uku ce akwai mutabikiya akwai taramuniya akwai kuma iltizamiya wazali da dilala taramuniya da kuma dalala iltizamiya bil aqali ta fuskar hankali ake gano ba wai ta fuskar lafazi ba dan kun an faɗi kalmar bayt da Allah an faɗi bango amma dai dole daki ne sai fa da bango in an faɗi kalmar bayt to Allah an faɗi rufi ba faɗi rufi ba amma dai dole daki ne sai da rufi a hankalce hankali ba zai iya gano daki ba a ce ba hankali ba zai iya gano daki ba a ce ba bangwayen da suka kewaye daki haka nan kuma hankali ba zai iya gano a ce wannan mutum ne ba amma a ce ba zai iya karɓar a ce an koyar da shi ba in an ce mutum ne dai asalin za a ce wanda zai yi a koyar da shi to shi yasa wannan dilala ce a kaliya a tama wanda yake cikakke wannan dilala ce a kaliya wanda ya wuce guda biyun nan ba wato dilala ce a kaliya wadda ce cikakke wasu sirbo gaskiya wasu sai haka da inganci hillar limana dangane da abin da ya gabata shi ne mantoki mantokin da ya gabata a ce ya gaskata ko ya inganta in rama irmara in ya zamo ba za ta biya gaskata ba ko ya zamo ya inganta ba sai ya zamo akwai wani abu da aka kaddara da irin wannan dilala su kira ana kiransa dilala su yi kira yanzu misali kamar hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rufi a ummatin khadar wal jiyar an dauke kuskure da mantuwa daga al'umma don ana so a ce wannan maganar ta gaskata dole sai an kaddara wani abu domin a hakika an dauke mantuwa daga al'umma ai ana yin mantuwa do Allah an dauke kuskure daga al'umma ai ana yin kuskure shi yasa a nan ana so a ce maganar nan gaskiya ce sai an kaddara akwai wani abu da aka share shi ne al-mu'akhazatu bihima abinda aka dauke daga al'umma shi ne a ce sun aiye su dan sun yi wani abu da kuskure ko kuma a riƙe su din sun yi wani abu musamantuwa ko wannan ne aka dauke shi yasa irin wannan shi ake kira dilalatul iktirai abinda dole in ba a kaddara shi ba magana sai ta zamo ba gaskiya ba dole in ba a kaddara shi ba magana sai ta zamo ba gaskiya ba to misalin kuma inganci wanda shi irin wannan tayo ta fuskar hankali ko ta fuskar shari'a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasalil qaryata a cikin surah Yusuf. Yawon annabi Yusuf yake cewa da mahaifinsu ka tambaye al-qarya, idan Allah al-qarya ana tambaye ta za ta bada amsa. Yau al-qarya ita akan tana da baki ma ko tana da kunni? Ai kaga anan in ana so ya zama magana ta inganta a hankalce sai an kaddara wani abu shine wasal ahlan al-qaryah.
No.
Ka tambayi mutanen alƙaryar da muka ji. Domin an ce alƙarya kadai wanda gine-gine su ne alƙarya ko? To su za ta yi a tambayi gine-gine ne? Balle har kula da amsa ba za ta yi ba. Shi ya sa irin nan sai a ce an samu dilalatul iktirai. Misalin kuma inda amma zai inganta ba. Da fuskar shari'a sai in an kaddara akwai wani abu wanda aka share. Da a ce za ka ga wani wanda yake ya mallaki bawa, ka ce masa ka ƴanta bawanka a maimakon ka, ya ce ya yadda ya ƴanta. To wannan ai ba zai inganta ba, tunda ba kai ka mallaki bawa ba shi ya mallaka. Shi ya sa haka ina zai inganta ba a shari'a sai in an kaddara wani abu. Kamar ka ce da shi ne kenan ka bani bawan nan naka, sannan kuma ka ƴanta mishi. Shi kuma da yake ya ƴanta shi kamar ya ce ya ba ka ɗin, kuma ya ƴanta shi a maimakon ka. Ya sa wannan ingancin ta fuskar shari'a. Wato, tulu wannan dai ana cewa dilalatul iktirai. Irin wannan ana kiransa dilalatul iktirai. Aula. Ko kuma ya zama ba sai an yi wani takaddiri ba magana za ta inganta, ba sai an yi wani takaddiri ba magana za ta zama gaskiya. Ba kana fada malamin sani, amma kuma ya zama magana ta ƙara wata fa’ida a kan wadda aka nufa da magana. Ta haya isharar ta wannan ake kira dilalatul isharar. Ita ake kira dilalatul isharar yanzu misali. Kama aya ta Qur'ani, Allah subhanahu wata'ala yana faɗa wa hilla lakum lailatal siyami wa rafatu ila nisa'ikum, an halatta muku saduwa da matanku a baki ɗayan daren azumi. To yanzu ayan nan ba a buƙatar sai an kawo wani takaddiri ma don a daɗa ce ta inganta ko kuma ta gaskata. An halatta muku baki ɗayan daren azumi a ce ku sadu da matan. Amma kuma ayat bayan wannan ma'anar wato nuna halaccin saduwa da iyali a daren azumi ta fa'idantar da wata ƙarin ma'anar kuma. Wata ma'anar ta fa'idantar shi ne cewa ashe wanda alfijir ya keto gare shi alhali yana cikin janaba, wannan bai hana a ce azuminsa na wannan yinin ya inganta ba. Tunda halatta saduwa da mace ba shi ɗayan dare ya nuna haƙƙi zuwa wakacin fitowa alfijir. To kuma tunda bi ya halatta ashe kenan wankan da za a yi sai bayan fitowa alfijir, ashe kenan azumin wanda bai wanka ba daga jannaba sai bayan fitowa alfijir bai ɓaci ba ingantacce ne. Shi ya sa irin wannan ake kira dilalatul isharati. Dilalatul isharati. Sannan ya haɗa cikin wata maganar ya ce wa ridu ma buji kishiyar abin da aka fara shi ne makuru don duk bayanin da aka yi a baya irin kawo a nassi da zahiri da kuma kawo a dilalatul iktira'i da dilalatul isharati duk ana magana ne a kan maduji wanda shi aka fara faɗa. To kuma kishiyarsa wanda shi ne makumi da aka yi hudda ana kawo masa haddi da aka sun wannan, wato shi ne abinda lafazi ya shirar a kansa ba wai a ainihin maganar ba. Yanzu in ka ce wanda ya shigo nan ka ba shi shigo, lafazin ya shirar a kan cewa wanda bai shigo ba kaka ba shi dogo, amma ba ainihin maganar ba. Maganar ka lafuzzanka wanda ya shigo nan ka ba shi dogo bai kunshi cewa ma lafazin naka bai gushi cewa wanda ya shigo da ka a wanda ya shigo da ka ka bashi dubo ba a dangane da lafazin amma kuma dangane da abin da za a fahimta ya nuna haka din irin wannan shi ake kira mafhumi wanda shi kuma mafhumin nan iri ne kama kama wafaka fi kuma ilmin duku idan zama mantukin ya dace da shi a hukuncin sa kamar aka ce duk wanda yake akalla ya ajaraba wanda aka yi duk wanda yake ya samu kashi 40 a cikin 100 kashi ka yadda ya shigo yanzu an ce wanda ya samu kashi 40 baya maganar ma kenan ya nuna wanda ya samu 50 wanda ya samu 60 wanda ya samu 70 shi ma ya shigo tunda an ce wanda ya samu 40 to ai kana ma wanda ya samu sama da 40 inda mai 40 ma an ce ya shigo to ballan tana wanda yake ya sami sama da 40 ko kuma aka ce kaga kofar nan ta ma'aikatar nan da takwas ta yi in takwas ta yi duk wanda ya zo bayan takwas lokacin da yadda ya shigo wannan a magana ya ba a ce wanda ya zo bayan takwas kaka yadda ya shigo ba amma da aka ce kaka yadda ya shigo ba amma da aka ce wanda ya zo bayan takwas kaka yadda ya shigo to ai tana ma wanda ya shigo bayan tana shi ma kana kenan a ce ba za a yadda ya shigo ba ko wanda ya zo ma bayan goma tana ma a ce shi ba zai shigo ba to irin wannan ake kira mafhumi na muwafaka ba a wani hidari to shigo mafhumi na muwafaka ya tafi gida biyu akwai wanda ake kira fahawal hidari wanda ne ake kira fahawal hidari in ya kun aula idan ya zama wanda ba a faɗa ba ma shi ya fi cancanta inda ya zama wanda ba a faɗa ba ma shi ya fi cancanta kamar yanzu misali da aka ce ka a faɗa wa iyaye magana mara daɗi fala taqul lahum ma ufi dan da duke su kana ma kenan wannan an bayyana ta ta fuskar fahawal hidari wanda ake kira mafhumi na muwafaka aulawi ana kiran sa aulawi
no
wa ma sawa idan zama kuma da mantukin da mafhumin din matsayin su daya fala hadu to shi ake kira mafhumi na wato du'a wato na muwafaka wanda yake da hadu hidari kamar misali da Qur'ani aka ce duk wanda ya ci dukiyar maraya dan zalunci ko wuce ya ci da cin dukiyar maraya da kona dukiyar maraya ai duk ɗaya saboda dai inda aka ci dukiyar maraya me aka yi an san wacce dukiyar maraya shi maraya ba zai amfani da ita ba to haka nan ma idan ba a ci ba amma kuma aka kona idan ma anan ai maraya ba zai amfani da wannan dukiyar ba babban nufa ne da kawo ayat daman a tabbatar marayu sun yi amfani da dukiyarsu to yanzu kona dukiyar maraya daidai yake da cinye dukiyar maraya shi ya sa irin wannan sai a ce mafhumi ne na muwafaka wanda yake misali wanda shi aka yi kira lahanul hidari lahanul hidari wakila akwai wasu daga malamai da suka ce mantama shi wanda yake musawi baya cikin mafhumi na muwafaka domin wasu suna ganin ai sharaɗin mafhumi na muwafaka ya zama an samu aulawiyya a fashafi kamar wajen imami shafi ya ce dan na kiyasi yana shirarwa ne ta fuskar kiyasi walhila lahu amma dai a haƙiƙa saɓanin nan ba wai na haƙiƙa ba ne saɓani ne a lafazin a iya cewa da shi irin wannan mafhumi wato shi mafhumi wanda yake musawi a iya kiransa mafhumi ko ko sai dai a ce kiyasi a majazar au haƙiƙatar ila wato akwai saɓani kuma a kan cewa irin wannan ta fuskar majazi ya shiga kamar cewa kona dukiyar maraya ya shiga a cikin hali daga cin dukiyar maraya ta fuskar majazi ko ko a'a ya shiga ne ta fuskar haƙiƙa to shi ma a nan an sami saɓani wasu suka ce ta fuskar majazi ne wasu kuma suka ce ta fuskar haƙiƙa ne ma ba ta fuskar majazi ba saboda ne ai wani lokacin tayi ai hani daga nakasar amma ba ai hani daga nasarar ba misali ka iya cewa kakkace za ka baka kada masa bakan magana amma kai masa shegen duka anan kaga an hana shi daga nakasar amma kuma an ba shi damar yin nasara a shekarar shirarwa ba a hakika ba ce ta fitar da jazi dafikar da jazi ilaƙatul awwali in an ce na jazi ya zamo a alaƙar na farkon ilaƙar a wato an saki a hassu ne ana la'ani kamar da aka ce falata kullahuma urfim ana nufin falata fa'al kullama yubihima kada ka aikata duk wani abu da zai zamo cutarwa ga iyaye to amma sai aka faɗi wani ɗaya daga cikin nau'o'in cutarwar shine faɗar bakar magana a sauran suka shiga ta fuskar majazi wasani na biyun kuwa an ake hakika ne na karin lafi urfi ikitar ya jawo a ce an cire na fanzin ne ta fuskar al'ada cewa an yi amfani da lafi kullum ma urfi a kan duk abin da yake cutarwa ga iyaye cewa kada a aikata duk abin da yake cutarwa ga iyaye ko mu tashi a kan wannan an gama bayani a kan mafhumi na muwafaka yanzu za mu shiga bayani a kan mafhumi na mukhalafa wanda shi bayani a kan nasa yana da dama a hanyar ya kai wajen maiki 20 shi ya sa da ke ganin mun fara ɗin ma ba za mu iya gamawa ba a yau ko mu kwana a haka ɗin saboda ma samun damar yin bayani a kan shi mafhumin na mukhalafa in Allah ya nuna mana yadda da aka fara faɗa wannan karatun za a je shi to domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu bayan sallah lafiya za a ci gaba da shi Allah ya amfana da mu Allah ya saka wa na kullu ta nafar da shi wanda ya asalin tajibin ibn sulki da shi wanda ya wake da lalubin siyo wanda wannan littafin da yawa asalin shi jam'un jawami akwai da yawa daga malamai wanda suka waje cikin wanda suka waje ma akwai ɗaya daga cikin gaggancin jami'awa wanda kuma ya yi sarauta ma shi ne maula wato abdulhakim na maroko shi ma ya waje jam'un jawami shi ma ya waje jam'un jawami wanda wanda yana cikin gudunmowa cikin jami'awa a ɓangaren usulun fiƙi Allah saka da amin da na tsomi mun ya shi ya wace waraka to shi ma wannan ya wani ya wace da hajjan bujawani sai Allah saka musu da alheri Allah saka wa malaman mu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ilimi mai amfani duk wani abu da muke tsoro a rayuwar nan Allah ya kare mu daga shi da Allah muke kauna na alheri Allah ya tsare mana shi Allah ya kore mana yin azumin lafiya abin da ake gudu Allah ya kare mu daga shi
assalamu alaikum alaga kusurmalo kasancewar najeriya kasar ce suke aiki da constitution da musulmi da kafirai da baki dai su wai a bangaren mu musulmi yaya matsayin aikin da ko da yayin da constitution
to alhamdulillahi wannan magana ce wadda ita ta da kake da to ne ba ko su da suke ganin to a ce kana musulmi ma ka bi wani constitution da makajiya wa faɗa wa hukuncin Allah baya in yake a Qur'ani ya kawo wurare da yawa cewa da ya yi hukunci gaba ɗaya ba da kowa ba ne na Allah ne to amma abin da yake akwai musamman ganin ɗaukar irin wannan mataki ya sa da wasu izuwa a duniya ba shi ya sa malamin ka ce ai mafita idan aka ce yau ga constitution an yi ga ƙasa ba wai lalle yadda ake faɗa a cikinsa gaba yake da komai ba ya danganta da kai yadda ka ɗauka su dai masu tafi da ƙasar ne a sannan aka ce su a wajen su gaba yake da komai amma ba ya nuna kai ma a wajen ka gaba yake da komai ba shi ya sa dai dole a yin rayuwar da ake a yau ba da za a yi ce kai ba za a yi constitution a ƙasar kuma ko da ƙasar ma da take ita ta ji ta gani ba ta bi shari'a ta Allah dole ana cewa to a bazarin mulkin da za a yi musamman kamar al'amarance shugaba wani iri za a zaba ne za a bashi da sauransu yadda wannan yana bukata a ce al'umma sun haɗu sun yi shawara sun zaba ne ce su yadda da yadda ta zafi ta ala ya faɗa su mummune su musulmi ai lamarinsu yana yiwuwa ne bisa shawara والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. ولذا أنا قال نسوا قال لا أنا كفيدة ملك قال لا أنا كفيدة حكومة ونعم أن أكل كلا خص في شوكو بس شاولة شاولة شيء تكاوى كتير دون الألا يا سبعة ومن الألا شيء نقول بس يا سبعة ومن الألا wannan wani abu a ciki wani ya saba wa manin Allah ko wannan ko shi wannan ne ya saba wa manin Allah amma ba gaba daya yana da gari da sa shawara ba to wannan ke to ya kama da bai ta ce to insha Allah ko kana
mun yi da karatun da aka yi na akan manzo yanzu kamar ayat Qur'ani ko hadisi idan yana dauke yana ikmalin ma'ana kan da shi Allah ya shirya shi
yawwa duk wata aya duk wata magana da za a iya ba ta ma'ana ne ko da ga ma'anar da ta farin jaya to wannan ba ta zama wasu ba sai dai a ce in akwai ma'anar da ta farin jaya to zahiri ne a cikin haka za a ce zahiri ne a wannan ma'ana wannan magana zahira ce a kan wannan ma'anar da ta farin jaya amma wadda za a ce nafsi ce ta wannan ɓangaren dan a gane shi nafsi ana sakin sa akan ma'anoni wajen gawa akwai wannan ma'anar da aka faɗa akwai nafsi ma'ana a ce wannan da Qur'ani ne ko daga hadisi akwai nafsi wanda matsalar asali wanda ake kiyasi a kan sa ba mai kiyasi ne shi wannan nafsi ana nufin wanda ake kiyasi a kan sa ko ya sa nafsi ya aka fi shi da ma'anoni da wannan amma anan ne babba abin da ake nufi da nafsi shi ne abin da ake nufi da nafsi shi ne wata kalma ko wata magana da dole ma'ana ɗaya za a iya mata ba za a iya mata fiye da ma'ana ɗaya ba to za a zama nafsi amma magana shi za a iya mata ma'ana biyu ko fiye da biyu to wanda za a iya ce ba ne su ne Allah ya kare da mu Allah ya rabu da inda kan su da ibada da salatin fatihi ko